Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio kuma sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Safina ta sada sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 1 ga watan Agustan shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin jama'a akan ficewar da shugaban majalisar dattawa Sanata Bukola Saraki yayi daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Za kuma ku ji cewar hukumar NAFDA mai kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya ta kama kwalaban magungunan tari masu sinadarin codeine kimanin miliyan 2.5, wanda akan wannan batun ne muke son mu ji ra'ayoyinku a yau. Lafar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihadin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. A wasu jerin sakonnin Twitter da ya aiki a yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi wata kira inda yake cewa ala tilas a kawo ƙarshen bincike aikata laifi akan batun katsalanda da ake zargin Rasha da aikatawa a zaben ƙasar da ya lashe. Trump ya ce binciken watanni 14 da Mueller ke yi game da zargin haɗin baki tsakanin kwamitin campaign nasa da kuma ƙasar Rasha mummunan lamari ne, kuma ya aiki da sakon Twitter yana mai cewa babban lauya Attorney General Jeff Sessions ya kawo ƙarshen wannan bita da kullin siyasa da yake yi yanzu kafin wannan binciken ya ɓata sunan ƙasar mu. Sama da shekara guda ne Sessions ya janye kansa daga jagorancin binciken saboda hudunsa da Rasha. Ya barwa matamakin Attorney General Rod Rosenstein, wanda wasu 'yan jam'iyyar Republican ko kuma wakilai na majalisa na Republican suka nemi a tsige shi daga mukaminsa. Wasu 'yan jam'iyyar na shugaban ƙasa dai suna bada goyon bayansu ga wannan binciken da ake yi. An harbe mutane biyu har lahira a babban birnin Zimbabwe a yau Laraba, yayin da jami'an tsaro suka yi arangama da wasu masu zanga-zanga da suke nema a saki sakamakon zaben shugaban ƙasa. Biyo bayan wannan arangama, 'yan sanda sun yi amfani da dokar ƙasar wanda ke baiwa 'yan sanda damar neman taimakon soja wurin kwantar da tarzoma a birnin Harare. A halin da ake ciki kuwa, 'yan Zimbabwe suna zaman dakun sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda aka yi a ranar Litinin a karon farko bayan shekaru 38 da ƙasar ta yi zaɓe ba tare da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Robert Mugabe ba. 'Yan adawa sun ce ɗan takararsu Nelson Chamisa shi ne ya galaba a kan shugaban ƙasa mai ci yanzu Emmerson Mnangagwa. Kimanin masu zanga-zanga 150 ne suka cinciri rindo a yau Laraba a kofar ofishin hukumar zaɓen Zimbabwe. 'Yan sanda ku sun yi amfani da ruwan zafi da hayaƙi mai sa hawaye wurin tarwatsa masu zanga-zanga. Su ko masu zanga-zangan jifa suke yi ta inda 'yan sandan suke da duwatsu. An tabbatar da labarin mutane hudu sun kamu da kwayar cutar Ebola a arewa maso gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo a cewar jami'ai. Julian Paluku shi ne gwamnan gundumar arewacin Kivu, kuma shi ne ya sanar da labarin barkewar cutar ta shafinsa na Twitter mako guda bayan da jami'an kiwon lafiyar Congo da na Majalisar Ɗinkin Duniya suka sanar da kawo ƙarshen cutar da ta halaka mutane 33 a wurare daban-daban a arewa maso yammacin ƙasar. Sai dai babu wata shaida da ke tabbatar da barkewa guda biyu a Congo suna da alaƙa da juna. An fara gano cutar Ebola ce a ƙasar Congo a shekarar 1976. Kwayar cuta mai saurin yaduwa, kuma ana iya ɗaukar ta ta cuɗanya da dabbobi ko kuma mutumin da ya kamu da cutar, har ma da gawar da cutar ta kashe. Ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta ce an samu labari 24 na kamuwa da zazzabin hemorrhagic a gundumar arewacin Kivu, ciki har da mutane 20 da suka mutu. da ko aka gwada jidin waɗanda suka kamu da wannan zazzabin an gano mutane hudu ne suke dauke da cutar Ebola a cewar jami'an kiwon lafiya. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyin gwamnati a nan Amurka masu gabatar da ƙara sun ce suna kiran zaton shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya take dokan haraji da na banki inda ya amfani da asusun bankin kasar waje ya tura miliyoyin daloli na ayyukansa da yayi na siyasa a Ukraine yayin da lauyoyin Manafort din suka dora laifi akan abokin kasuwancin sa. Lawyer Manafort Thomas Zinley ya dora laifi ne akan Rick Gates da shugaban wato Ukraine kenan wanda su ne suka biya Manafort waɗannan kuɗaɗe na aikin sa da yayi na bada shawaran harkokin siyasa ga tsohon shugaba Viktor Yanukovych da jam'iyyar sa na masu ra'ayin ƴan Rasha a wannan yankin. Robert Mueller wanda yake bincike a kan wannan batun na Rasha ya tuhumi Manafort da kuma Gates a bara har ma da wannan shekaran akan laifi da suke da nasaba da aiki da suka yi a Ukraine wanda yake jagorantar batun katsalanda da ake zargin Rasha da aikatawa a zaben shugaban kasa na nan Amurka shekarar 2016.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan ficewar da Bukola Saraki yayi daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Hassan Gareka.
A sakamakon canza shekada wasu 'yan jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP suka yi ciki har da gwamnan Kwara Abdul Fatai Ahmed da kuma shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki na zagaya a jihar Oyo inda na ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya.
Sunana Daure Dodo. Eh gaskiya ne ai ba bako bane a Afirka. Wannan aikin mu ne dama can ita APC ba ta da mutane. APDP suka je suka cika ta. To sun je wani ma ba su gani ba. Dole mafi yawan su suka da kan jam'iyyar su.
Tunana Alhaji Dallami Hassan magajin garin Akinyele. Wannan abu wannan dama haka siyasa ta gada. Kuma su masu fitan nan na tabbata da yawa a cikin su zasu zo su yi da na sani. Amma anan shi kansa shugaban kasa da girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yana da jara kwarai-kwarai da gaskiya akan al'amarin nan. Saboda tari jama'a suna ganin duk abin da ya faɗi nan shugaban kasa shi ya jawo wannan matsala.
Saboda me?
Saboda suna kuka akan ba ji shawara. Duk abubuwan da ake ga masa ake ba shawara bai aiki da shi.
Sunana Abubakar Dan Girangelo. Lamarin siyasar Najeriya na masu komawa a wata jam'iyya ba sautin jam'iyya suna wannan wannan ne kan ba su samu bukatocin su a wannan jam'iyya ta da cijin nan ba.
Me kake nufi?
To abinda nake nufi da wannan jiyoyi da suke yi su tashi nan su koma nan. Masu barin APC su koma PDP sun yi ne saboda ba su samu wanda suke bukata a wannan tahiyawa. Kaman sun mi suke bukata. To tahiyya ta zalunci. To kuma da cijin nan insha Allah muna nan tare da
sunana Sulaiman Daura. Dama Bukola dama asalin su PDP ne. Ya dawo gida ne. Dukkan mu kuma an murira tun da ya so a gida. Insha Allah na ji dadin ta. So sai kuma sa samu amfani. So sai kuma amfani tun da dama APC ya riga ya mutu kenan. Tun da an samu Saraki, an samu tamke shugaban kasa a Atiku Abubakar. Sama kuma na tujira. An samu kuma gwamna kuma a ciki. Na Benue da na Kwara kuma an samu
Hassan Umar Tambuwal.
Madalla Hassan Umar Tambuwal. Hukumar NAFDAC mai kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya ta kama kwalabin magungunan tari kimanin miliyan 2.5 masu dauke da sinadarin codeine a kasar. Wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da karin bayani.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta janye wasu kwalaben maganin tari kimanin miliyan 2.5 da ke dauke da sinadarin codeine wanda kuma ke haifar da maye wanda ya zama abin sha tsakanin matasan Najeriya. Daukan wannan mataki dai ya biyo bayan dokar da gwamnatin tarayya ta kafa ne a kwanakin baya da ke haramta sayarwa ko kuma shan magungunan tari masu dauke da sinadarin codeine. a wata sanarwa da hukumar NAFDAC bai kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa, wanda kuma kakakinta Abubakar Jimo ya rattaba hannu na cewa matakin ya biyo bayan kafa wancan doka ne da ke hana sayarwa ko kuma sarrafa sinadarin kodin da ake sayarwa a shaguna da sauran kantuna a Najeriya. Dr. Musa Umar darakta ne a hukumar ta NAFDAC, kuma na tambaye shi ko me hakan yake nufi.
To ka san yanzu mun fara tun shekarun biyu da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin me ya bukatan kasan, so kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata. To kuma mun yi wannan goji na farko yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu, so mu san ainihin adadin da muke nema, don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abin ya je inda ya kamata ya tafi, ba kowa ne ya kamata ya sayar ba. Don kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da dama za a yi duk kasan za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign, a nuna musu cewa wayannan abubuwan fa ba abu ne wanda zaka je kasuwa ka saya ba, ya kamata ka san cewa fa inde baka da lafiya kuma kana bukata ka je ka ga likita, likita ya rubuta maka in ma na sati daya ne, in ma na sati biyu ne, in ka sha in ka samu sauki fa illa alhamdu, in baka samu sauki sai ka kai kuma wajen likita.
Yanzu haka dai hukumar ta NAFDAC a cewar kakakinta Abubakar Jimo ta kafa wani committee da ya kunshi kwararru a harkar magunguna da kuma lafiya da za su taimaka wajen tabbatar da amfani da wannan doka. Daga cikin yan kwamitin kuwa sun hada da hukumomin magunguna ta ƙasa. Akan haka na tambayi pharmacist Peter Iliya matakin da suke dauka na tabbatar da wannan doka da kuma illar da shan irin waɗannan magungunan ke haifarwa tsakanin al'umma.
Ya kamata yanzu kowa ta natsu ta fannin gwamnati, ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu a hada baki kai daya ayi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan ayi maganin su, ya zamanto cewa wanda ba su da iko, ba su da izini, ba su da license, ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar. Ya kamata a dauki mataki a kansu, ya kamata gwamnati ta tsaya a bayan jami'an tsaro da kuma regulators wato pharmacist council da NAFDAC, ya zamanto cewa ta ba su goyon baya.
Tani dai hukumar Kwastam da ke kula da kan iyakokin Najeriya da kuma hana sumoga ta tashi tsaye wajen kame irin waɗannan magunguna da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare. Babin Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Madalla Babin Gida Jibrin, yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan biyo bayan dokar haramta sayar da magunguna masu sinadarin kodin da gwamnatin Najeriya ta yi. A ganinku an samu ci gaba zuwa yanzu, amma kafin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mu shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To assalamu alaikum, wake magana daga Kebbi.
Kuna magana da Nafi'u Captain daga nan birnin Kebbi.
To Mallam Nafi'u, muna jinka.
Yawa, to gaskiya kusa in ci harka abin ga sanin shi ka 'yan Najeriya kusan ce ba sabon bane ba Najeriya.
A'a Mallam Nafi'u, ba magana canza sheka muke yi ba. Maudu'in namu na yau ba akan canza sheka bane. Yana magana ne akan hana shigo da maganin tari mai kodin da gwamnati ta yi. A ganinka kana ganin cewa an samu ci gaba?
Ba a cewa an samu ci gaba kuma ana cewa an samu ci gaba. Don gaskiya musamman ni nan da nake kebi gaskiya alhaki ganin gaskiya mun dan samu ragowar wa'annan abubuwan. To sauran wasu wurare na abbansin ba amma gaskiya nan mun kebi mun samu dan ragowar wa'annan abubuwan.
To alhamdulillah.
Matakan da gwamnati ta dauka.
To alhamdulillah mun gode kwarai.
Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum. To assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
To wake magana daga Neja?
Wa alaikum assalam. Ina jin ku.
To muna jin ka mu ma wake magana daga Neja?
Ibrahim ne yake muna garin Legode akin ba.
To muna jin ka Mallam Ibrahim.
To gaskiya ana ana jin hukuma ba dan saboda duk da kwai na gudun da yofa. Dan duk kasa in tana so ta ci gaba a samu ci gaba kasa dai kamata a ce ana shigowa da kawo waɗanda suke rikita kokoron matasa kuma ana ji ana gani kuma sannan waɗannan matasan su ne kuma a ce ana shigo da kawo waɗannan kuma hukuma ta sa ido ba. To saboda haka mu muna tsoron laifin da hukuma duk inda yanzu misali waɗannan kayan da aka kama ai an san kasar da aka fito da su a gidigidin anin kamfanin da ke shigo da waɗannan yawo ko na kasa ido ne.
To kana ganin haramta shigo da su da aka yi an samu ci gaba an samu ragowar shaye-shayen ko kuwa
gaskiya ba ita ragowa dan saboda duk inda za su mu samu fiyawanci musamman mu nan kawai zaka samu ga matasa nan wanda ke shaye-shaye ba wanda yake takura musu.
To Allah ya kyauta. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullah.
To da wa muke magana daga Kaduna?
Eh sunana Ya'u Suleiman Matashi karamar hukumar Kaduna jihar Kaduna.
To muna jin ka Mallam Ya'u.
Wato gamu da su kwastam muna dan yi musu fata alkari ga bisa wannan kokari da suka yi na sarar wannan abu. Wato abin da ke akwai tsakani da Allah kuma kiran da ake yi ma gwamnati. Shi kanshi kanshi ba wannan abin ne shi kadai ba. Yanzu kin misali ni nan garin Matashi wallahi kwanaki akan wannan laran ta kare ana ta faman musu kalin ruwa ne ba su da rika kin ga wannan shi ma kashi wannan lara da su abubuwa da kwayoyi ne ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali akan su su ma ta dan shigowan su. Muna fatan alkhairi kuma wannan kafa Allah ya saka muku da alkhairi da wannan dama da ake ba mu. Nagode.
To mu ma mun gode kwarai. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala.
Muna jin ka wake magana daga Nasarawa.
To alhamdulillah kina tare da Garba Sale likitan radio na garin Agwa Bundoman jihar.
To muna jin ka Mallam Garba.
To gaskiya matsalan shaye-shayen nan kamar yadda wannan ya sauka ne yana cewa ki matsalan shaye-shayen nan ba wai wannan abin da ka hannun ne kadai yake shine abin shaye-shaye ba. Ai akwai su kudain akwai waɗansu kwayoyi daban-daban waɗanda matasa sukan sha. Duk wannan abubuwan da ke faruwa da kashe-kashe nan da sace-sace da rikicewar matasa gaskiya shaye-shaye nan ne yake gurɓata musu tunani. Duk wani mai laifi yake gani an kama za ki samu ba a cikin hankalin sa sai ya sha wani abu ne. Saboda haka muna roƙon gwamnati don Allah duk wani abu mai gurɓata tunani to ya kasance an kafa dokai shigar da shi kasan nan domin a samu matasanmu su zama mutanen kirki domin kusan ɗaukar shaye-shaye nan. Dan gwamnati za ta yi wani abu a dakatar da wannan shaye-shaye.
To mun gode kwarai.
Allah ya saka muku da alheri.
To amin. To amin mun gode kwarai. To wake magana daga Plateau?
Mallam Yahaya ne Yalwa Shaddam.
To amma Mallam Yahaya kamar sai ka dan rage akwatin rediyon ka ko?
To babu laifi na rage shi.
Yawa to muna jin ka yanzu. Assalamu alaikum.
Za mu yi wannan gwamnati sai dai mu roki Allah ya ba wa lafiya wa wannan shugabanmu wanda Allah ya azurta mu da shi. Wannan maganar shaye-shayen nan yanzu ko da za ka samu ma ka sai ma da misali naira goma ne yanzu naira 70 ake sayarwa in ma ka samu kenan.
To
saboda haka ya magance yawan shaye-shayen nan fiye da shi da ake tsammani. kuma su mahukuntanmu misali kaman custom custom na Nigeria ya da NDLA ya kamata gwamnatin tarayya ta kafa musu doka ya zama tilas a kansu su ringa ziyartar asibitocin wato masu tabon hankali domin su ga irin barnanda shi irin wannan kwaya yake wa illa wa kasa.
To mun rasa layin. Assalamu alaikum, wake magana daga Kaduna.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To muna jin ka Alhaji Musa.
To abubuwan da yake faruwa gaskiya abin idan muka dauka akwai matsaloli su kansa daga jami'an tsaron. Saboda cikin da misali yau idan aka ci ana sai da wannan dakile ita kanta wannan mayagun kwayoyin. Jami'an tsaron fa za ki ga su kansu da kansu a ciki ake samun wasu bara gurbi suna yi musu waya cewa za mu zo samame gurin. Dukkan kan irin wayan abubuwan dole za a kauda wayannan kayayyaki ko kuma a ɗauke saboda sakamako suna ɗan samun wani abu ta ɓangaren. Amma babu shakka ƙudurin da gwamnatin tarayya ta yi ƙuduri ne mai kyau ko muna fatan kaga abubuwan an samu ragowar shi a kan yadda ake shaye-shayen irin da. Don haka muna fatan irin wayannan ya kamata idan ma gwamnati za ta ɗauki kamar jami'an tsaron za su kula da wannan harka ya kamata a ɗakantar cewa ana duba mutanen da aka san mutane kuma ko na hazari ba gudu ba a dana bari su kansu jami'an tsaro suna daɗewa a unguwanni haka ya kamata a riƙa ƙoƙari ana tattaunawa su saboda in suka saba da mutane.
To mun gode ƙwarai Malam Musa. Mun gode ƙwarai. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:21 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Faro labarin wasannin na yau ne da Black Princess din kasar Ghana inda coach yansu wato Yusuf Bastiga ya nuna gamsuwa ga ɗan wasan da ya kira domin shiga gasar cin kofin mata na duniya na ƙasa da shekaru 20. Bastiga dai ya ambata ɗan wasa 21 da cikin su mai wasan baya Pearl Buama da Bilkisu Alhassan ne kadai su da su ya fita cikin jerin ɗan wasan. Har yau dai aka Black Princess ɗan wasar gaba na Black Princess Sandra Wusu Ansa ta naci cewar lallai wannan karon ba za su saba wa al'umman Ghana ba a gasar cin kofin mata na duniya. Ghana dai kimanin ne 5 kenan tana shiga wannan gasa na cin kofin duniya na mata kasar shekaru 20 amma ba ta tabuka abun kware ba domin dududu ko zagayen farko ba ta samun ficewa. Wusu Ansa ta nuna cewar wannan karam za su baiwa marada kunya. Wani ɗan wasan baya na Dream FC Emmanuel Elikeke ya zama gwarzon ɗan wasa a ligin in Iceland. ‘Yan jarida na ƙasar da sun nuna cewar wannan ɗan wasa mai shekaru 22 shi ne aka baiwa gwarzon ɗan wasa na shekarar a ligin in na rukuni na biyu a Iceland. Wani mai tsaron gidan Nigeria da ke Wolverhampton Wanderers wasa Kale Ikemi ya bada sanarwar kawo ƙarshen wasan ƙwallon ƙafa bayan ya kwashe shekara yana fama da cutar kansa. Kale Ikemi ɗan shekaru 32 dai duk tsawon rayuwarsa yana yi wa Wolves wasa ne inda ya yi mata wasa har kimanin 200. Ikemi dai ya ce ya yanke wannan shawara ne bayan likitoci sun ba shi shawarar ya kawo ƙarshen wasan kwallo da yake. Hukumar kwallon kafa ta tarayyar Najeriya ta soma bincike na mataimakin mai koyar da Super Eagles wasa Salisu Yusuf wadda abin daukar hoto ya dauko shi yana karban cin hanci. Mai koyar da wasan dai an ganshi a cikin bidiyo ne da ɗan jaridan nan mai binciken kwakwafu na kasar Ghana Anas Armiyau Anas ya gabatar yana karban kuɗi domin shawa hankalin kungiyar kwallon kafar ƙasa ta Najeriya a samu tura yara guda biyu su shiga gasan da za a yi na cin kofin Afirka na shekara ta 2018. Shi dai Yusuf an ganshi yana karban dala 1,000 wanda ya kama naira 360. Wani klubun din kasar Zambia, Kana FC, ta sallami wani mai tsaron gida dan Ghana, Steven Adams, daga klubun watanni shida bayan sun kulle yarjejeniyar shekaru biyu da shi Adams din. Da wannan zan dasa aya a labarin wasannin. Ridwanu Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin kokarinta na ganin ta kawar da cutar sida, Amurka na da niyyar ware dala miliyan 80 domin gina makarantun secondary a bangarori daban-daban na kasar Malawi tare da ƙara bada tallafi wajen inganta harkar lafiya ga matasa. Amurka ta rattaba hannu a wata yarjejeniya tsakaninta da kasar Malawi a watan Yuli domin fadada makarantun secondary da kuma gina wasu sababbin makarantun a duk fadin kasar Malawi. A yarjejeniyar, gwamnatin Malawi ta ce za ta horar da malamai da ma'aikata domin inganta sababbin makarantun da kuma samar da asibitoci kusa da makarantun, tare da sanya tsarin ilimin jima'i a makarantun domin kare matasa daga kamuwa daga cutar sida, tare da kuma rage wa dalibai kuɗin makaranta. Ministan ilimin kimiyya da fasaha na kasar Malawi, Brad Saka, ya ce nayi murnar rattaba hannun yarjejeniyar bunƙasa makarantun secondary. Mun tabbatar da wannan zai ƙara ilmantarwa, zai kuma rage yaduwar cutar sida tsakanin matasan kasar Malawi, zai kuma taimaka wajen kawar da cutar. Ministan harkokin waje, Emmanuel Fabiano, ya ce wannan zai taimaka wajen ci gaban da gwamnatin zamantakewar al'ummar Malawi. Ta hanyar wannan alƙawarin, Amurka da Malawi za su tabbatar da 'yan mata sun je makarantar secondary. Wannan zai iya kare su daga kamuwa daga cutar tsida. A cewar jakadan Amurka na ƙasar Malawi, Virginia Palmer, a wata gididdiga da ta nuna cewa a kowace shekara ana samun raguwar kamuwa daga cutar tsida ga 'yan matan da suke zuwa makaranta. Babban burin shine a ƙara yawan azuzuwa a makarantun karkara a ɗaukacin ƙasar Malawi. Shirin Malawi zai nuna alaƙar da ke tsakanin ilimi da kare lafiya a duk fadin Afirka da ma duniya baki ɗaya, kuma zai samar da muhimman abubuwa da zai kawo ci gaban ƙasar Malawi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai, amma wannan karan a taƙaice.
A wasu jerin sakonnin Twitter da ya aiki a yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi wata kira inda ya ce a latilas a kawo ƙarshen binciken aikata laifi da ake yi a kan batun Rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban ƙasa wanda ya lashe zaben. Trump ya ce binciken watanni 14 da Robert Mueller ke yi game da zargin haɗin baki tsakanin kwamitin kamfensa da ƙasar Rasha mummunan lamari ne, kuma ya aiki da saƙon Twitter yana mai cewa babban lawyer Attorney General Jeff Sessions ya kawo ƙarshen wannan bita da kullin siyasa da yake yi yanzu kafin wannan binciken ya ɓata wa Amurka suna. An harbe wasu mutane biyu har lahira a babban birnin Zimbabwe a yau Laraba, yayin da jami'an tsaro suka yi arangama da wasu masu zanga-zanga wanda suke neman a saki sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar. Biyu bayan wannan zanga-zangar ko kuma arangama tsakanin su da jami'an tsaro, 'yan sanda sun yi amfani da dokar ƙasar da ke baiwa 'yan sandan damar neman taimako na soja wurin kwantar da tarzoma a birnin Harare. A halin da ake jikakuwa, 'yan Zimbabwe suna zaman dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar wanda aka yi a ranar Litinin, karon farko bayan shekaru 38 da aka yi da ƙasar ta yi zaɓe ba tare da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Robert Mugabe ba.
Da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Mr. Cedric, Safinatu Sada Sodengi ke cewa Allah ya bamu alheri.